When I wake up in the morning. The Voice of America. Direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin. Sunana Sarfi Lahashin Bumelka, nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke sake dawowa a shirin mu na daren ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za mu kawo muku shirinmu na musamman na kallabi da ke zuwa muku a daren ranar Lahadi duk mako. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Matsare assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaru. Biyo bayan yarjejeniyar tsagaita wuta ta sa'o'i 72 da bangarorin da ke fada da juna a Sudan suka cimma. A yau da safiyar Lahadin nan birnin Khartoum da ke waye ya kasance cikin yanayi na shiru babu bukarar ababen fashewa da kuma harbin bindigogi. Dakarun sojin Sudan da mayakan kungiyar RSF da ke fafatawa da juna sun amince da dakatar da hare-hare sakamakon yarjejeniyar tsagaita wutar wadda ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Lahadin nan. Masu shiga tsakani wajen samar da yarjejeniyar Amurka da Saudi Arabia sun ce matakin na tsagaita wuta zai ba da damar shigar da kayayyakin agaji sassan kasar ta Sudan domin tallafawa mabukata. A baya dai an cimma yarjejeniyar da dama amma suka kare saboda shugabannin bangarorin biyu sun gaza mutunta abinda aka cimma na yarjejeniyar. Sa'o'i kalilan gabanin fara aiki da wannan sabuwar yarjejeniya ta sa'o'i 72. Gano sun ba da labarin harbe-harbe ta sama a sassan biranen Khartoum da Omdurman masu makwabtaka da juna. A rahotonta na yau da kullum game da yakin Rasha da Ukraine, ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa yau Lahadi cewa bangarorin biyu suna jin jiki a gwabzawar da suke yi a yankin kudanci, inda ake ganin Rasha ta yi mummunar asara mafi girma tun lokacin da dakarun bangarorin biyu suka fara gumurzu a yankin Bakhmut a cikin watan Maris da ya gabata. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa a jiya Asabar cewa babu alamun za a faɗaɗa ko ƙara wa'adin yarjejeniyar barin Ukraine ta ci gaba da jigilar kayan hatsi inda take ratsawa ta hanyoyin ruwa mallakar Russia biyo bayan shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wani makami mai linzami da Russia ta cilla lardin Kharkiv a gabashin Ukraine ya kashe ma'aikatan sa kai da ke aikin agaji guda biyu, mace da namiji, a cewar gwamnan lardin Oli Sinihopkov. A mako mai zuwa ne dai a yi wani taro da zai halarta ake sa ran Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak zai bukaci 'yan kasuwa su saka jari a bangarori masu zaman kansu na Ukraine domin tallafawa kasar ta sami sukunin farfadowa bayan kawo ƙarshen mamayen da Russia ta yi mata. Yau a kasar Mali ake jefa ƙuri'ar raba gardama game da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin kasar wadda hukumomin sojin kasar suka ce zai ba da dama a gudanar zaɓe domin miƙa mulki ga hannun farar hula. Hukumomin sojan waɗanda suka kwace mulki a shekara ta 2020-2021 sun yi alƙawarin jin ra'ayin jama'a a wani ɓangare na miƙa mulki ga gwamnatin farar hula biyo bayan matsin lamba daga ƙungiyar kula da lamuran tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS. Wasu daga cikin sauye-sauyen da ake muradin yi a kundin tsarin na da sarƙaƙiya sosai.
Mahmud Ibrahim Kwari kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gyara zama domin sauraron shiri na musamman na kallabi.
Mata sun kabare, 'yan siyasa sun karba musu kanunsu. Ko da mun an kuhara demokradiya ai akwai parti.
Ke da zanan tirinta nan Kaduna suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da nayi ma al'umma.
Kallufan shirin na wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin mu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Gobe Litinin, gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya take cika makonni uku da hawan mulki da kawo yanzu mace ɗaya ce cikin jerin mataimaka na musamman da shugaban ƙasar ya zaɓa da shugabannin majalisar dokoki da aka zaɓa da ya marawa baya. Har yanzu tambayar da ke bakunan mata ita ce ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? Lokaci ne kadai zai shaida. Banda kalluban shirin na mako waɗanda suka yi fice a fannin siyasa ƙasashen su Najeriya da kuma jamhuriyar Niger, yau mun karɓi bakuncin wata mace da ita ma ta zama kallabi a sana'ar da ta shiga. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu dora kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar, Madam Maryam Bayad, da kuma gabatar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya, wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu, ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar. Za mu haska fitila kan gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban harkokin kasuwanci a Najeriya. Banda fice a fannin siyasa, akwai mata da dama da suka zama kalluba a waɗansu fannonin rayuwa da ba safai ake kula da gudunmuwa da suke badawa ga al'umma ba. Ɗaya daga cikin waɗannan matan ita ce macen farko da ke bada gudunmuwa a fannin tsaftacewa da kare muhalli. Waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi.
Sunana Hussein Yusuf Ibrahim, ina da kamfanin shara da ake kira Hussein Clean a Kano.
Yaya aka yi a matsayin ki na mace kuma 'yar arewa ba ma ko ina ba a Kano kika kafa kamfanin shara, kuma kamar wasu ayyuka wannan kamfanin naki yake aiwatarwa?
Alhamdulillah, na fara harkar shara a 1998, yawa 99. Alhamdulillah, harkar shara da na fara tun da mata dai an san mu da shara. Tun ina yarinya nake son na yi wannan harkar gaskiya.
Tun kina yarinya?
Haka san da na yi tun ina yarinya. Saboda ina son shara, sai nake ta yi zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake. Shi ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara.
Haka, to kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika ce za ki kafa kamfanin shara? Domin a wannan lokacin gaskiya a Kano ba kamar yanzu ba al'amura yadda mata suka samu karɓuwa ko kuma ake amincewa su a dama da su a ɓangarori irin wannan.
To, a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba, amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani ƙalubale sosai na rashin wannan ba, domin gaskiya ni ce mace ta farko da na fara harkar kwashe shara a Kano. Kawai ƙalubalen da na samu wajen harkar kuɗi, yadda ake farawa, yaya za ka yi. Alhamdulillah dai muka fara a haka, kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe aka fara kenan.
A daddafe aka fara.
Lokacin
da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma, sannan na shiga harkar kwashe shara.
Haka. To, daga wannan lokacin zuwa yanzu, idan kika yi waiwaye, me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Kamar takaitaccen tarihin kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma.
To, sanda muka fara harkar shara, saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye akan karɓar shara ba, sannan kuma akwai tallafi da ake buƙata duk da haka da zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba. Sai na yi tunani nake wato ni kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje, to me zai hana in fara wankewa mata da mutane gidajensu. So sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara. Saboda haka alhamdulillah, saboda ina ma mutane kamar ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamfanonin da dai nake kwashe shara ba. Alhamdulillah gaskiya muna wa mutane aiki, kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar Kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi, muna wa Kano shara a kan titina wadda yake alhamdulillah sun wasu taimaka.
Daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci, kamar kina gani kin karfafa wa akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar?
Eh, alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Nakan gaya musu ba abu ne mai wahala ba, da damun harkar nan tamu ce, idan kika shiga ciki ba wani abu ba ne da zai layin ciniki. Kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi, idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki.
Haƙar Madam Mariama Baya ta zama shugabar jamhuriyar Nijar bata cimma ruwa ba. Fafutukar da ta jagoranta ta damawa da mata ta ɗora jamhuriyar akan taswirar ƙasashen da suka aiwatar da yarjejeniyar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa, banda keɓe rana a shekara ta zama ranar mata a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da waɗannan nasarorin, Madam Baya ta ce aikin su bai ƙare ba.
Ina nan zamne kama bayan da asar hakan ga Premier Minister Shehu Ahmadu shi da kanshi ta da motokin nan motarkin nan National Premier da dekire a hannun shi kan envelope aka kame nan ga duk anguwa ta tashi ana kallo anka ce to kuma ga mace kuma me za ta yi da abin ga motar ya zo ya ce ya sara mini ya ce Prime Minister ya aiko shi mine abin ga na buɗa ne sai murna. Sai na tara duk mata duka muka yi ranar murna ce wannan.
An ci nasara,
an ci galaba. To, wannan abun murna ne, amma inda muka samu ja da baya yau shekara 30 baya abun ga. Gaskiya lokacin nan an yi kokowa, gaskiya lokacin nan kuma mun samu mata mun yi kokowa jajir don mata su shiga cikin majalisar dokoki, don mata su shiga cikin gwamnati, don a kula da rayuwar mata karkara. Wannan abun duka mun yi shi kuma an fara haɓakowa, an fara yin shi. To daga baya sai maza suka raba kan mata, kuku mata sun ka yarda an ka raba musu kanin su don saboda siyasa. Tunda ka san in kana kokowa ta kwato ƴancin jama'a, kaga ba kanka kake bidan ma ba, jama'a kake bidan ma. To sai yawancin mata, ba yawanci ba amma dai akwai su jiya waɗanda sun ka samu matsayi, sai sun kamance da su waiwaya baya ba, kagan wannan mun sha da baya. Na ɗaya. Na biyu kuma mata sun ka bari, 'yan siyasa sun ka raba musu kanunsu. Ko da mun an kuhara demokradiyya ai akwai parti-parti, bai hana ba inda kwai maganar da ta shahi ƙasa ko kuma matsalar da za ta kawo tangarɗa cikin ƙasa wajen kwanciyar hankali, bai hana ai mata su gamuwa muke, mu yi nazari guda, mu yi shawara guda, kuma mu yi magana guda, kuma a saurare mu. to yau wannan abun babu shi, babu haɗin kan mata. Gagani ku sun bari mata siyasa ta ratsa su, an raba kanunsu, kuma kwaɗai da cin hanci da rashawa ya ratsa. Kamar in an ga mace ta taso so ake akalmashe ta, in ta kya kawai sai a sa koda kawai shikenan duka dai a kalmashe ta, wannan akwai shi. Kuma mata dai waɗanda sunka samu sunka tashi dai, yau kamar in ka shiga cikin fage ka samu matsayi, Allah ya baka matsayi tunda Allah ke bada. In dai an yi kwanaki ko ku an yi shekaru, in dai ka safka da wannan sai ka jiba da wannan matsayi, sai ka jiba ka gani wai shin me ka aikata ma mata ko ku me ka aikata ma ƙasarku. To wannan nazari duk babu shi ya ƙare. Ka gani ku kowa tukan shi yake, akwai wannan babban matsala ce.
Akwai dokar da ta ware kaso na musamman domin mata da suka hada da mukamai na zabe da mukamai na naɗe-naɗe. Kin gamsu da wannan kason 30 da kaso 25 da ake baku? Kuma ana mutunta wannan tsarin?
Ni tun dama ban taba gamsuwa da kuta ba, tunda Allah, tunda muka fara kuta me yarda ne nayi da shi, tunda yana sa mata su shiga cikin fagen zabe ko cikin fagen a hudi aji ko ko cikin hagen hukunci na yaratun da babu shi. In ba wannan hanya ba mata ba su samu, ka gane ko. Amma tunda babu su kan kasan shi ko ta babu su kan babu hanya kan demokradiya ba ce. Mun so mun kai matan da sun ka isa, kawai mu duka mu yi kokowa matan nan su kai godiya ruwa shi mun ka so. To yanzu ma ko da kotakin da an ka girka kotakin, hukuma ba ta aiki da shi, kuma mata sun yi kwance da kaya babu kokowa, an yi shiru kamar an yi declaration shikenan, ka gane ko. To wannan tsari ma shine yake kwatanta maka wannan da kokowan nan da mata sun kai an ka samu kuta, da sai su rike da kokowa, sai su ci gaba da kokowa har ma a samu parity. Amma parity a raba kashi 50-50, kamar in ma ba a raba kashi 50-50 ba, a samu nan mace mai kishin ƙasa, mai kishin mata, mai jagoranci na gaskiya, shine muke so a samu. Koma ba a samu haka nan ba, ka san komai in babu ka'ida cikin shi, in babu adalci cikin shi, bayiwa shine mu muke hange. To wannan ba a same shi tunda mata sun yi kwance da kaya yau, kaga wannan ja da baya ne. Kuma in kai hanga ka diba ka gani waga kokowa da muka yi ta Tresme, yau in ka tunkari matashiya ta shekara 20 ko shekara ma 30 a ce ka tambaye menene ma'anar Tresme, ba ta sani. Tunda Tresme sai aka maida ta kamar sallar sa zane, kamar sallar kade-kade da rayare, mun kun ba dan saboda shi muka yi ba, dan a kwato ƴancin kan mata. Abin da ya kamata inda mun kai tangarda a tallabo, inda ya kamata mun kai ci gaba a ƙara bunƙasa abu, a dai zamna a yi nazari a san inda kokowar mu ta maida gaba. Wannan abu duk ba a yin shi, an maida harka siyasa sai gwamnati ke harkokin shi, wannan ko ba alheri ba ne da hakkin mace.
Ke ce mace ta farko a Nijar da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa da ya zama babban abin alfahari. Wace rawa mata suka taka a lokacin da kika tsaya takara a sahun maza da kika kasance kallabi tsakanin rauna?
Komai Allah ke kawo shi, kuma komai Allah ke yin shi, Allah ke hana shi ko ba gaskiya ba. Lokacin da na hito akwai mata daɗi idiya da sun ka kama min, akwai matan da ba su kama min, dama siyasa haka nan ne. Amma ba shi ne magana ba, kuma ba shi ne ma'ana ba. Muddin ana shirya zaɓe, in ba cikin adalci ba da haske transparency, kuma in ba cikin girmama ka'idojin da kundin tsarin zaɓe ya girka ba, da kundin tsarin mulki ya girka ba, muddin ba haka na ake yi ba, to kullum sai an samu tangarɗa. Tunda ni ga nawa lissahi, kuma da abin da mun kai lissahi, ni ba ban samu ba ne, na samu mirɗiya ne, an kai an ka kwace an ka kwarara su cikin wata hanya don su can wasu su samu.
Saboda maza suna nuna mata rashin adalci a siyasa?
Kwarai da gaskiya, kuma haka nan ne, kuma yau har gobe haka nan ne. To kuma in dai an ka ce ana yin zaɓe cikin haske, cikin adalci, cikin an bi doka, to babu abin da zai hana mace, in ba ma ni ba ce wata mace, ta san shugaban ƙasar Nijar, ba ta yiwa ne. Tunda ai nazari da lissahi da kokowa da kuzari, ai ba ga mace ko ga namiji yake ba, ga kowane ɗan adam yake. Cewa da ba sai in kana namiji ba kake, a'a, wannan lissahin ne da Allah ya ba kowa, to kuma ya ba mace shi. Amma su maza sai sun ka don suna tsoron mata, tsoro ne
saboda an san mata sun fi yawa a Niger.
Ba batun ma yawan hin yawa bane, mata Allah ya azo musu da tausayi da dubara kuma da adalci. Nace muku tun can fil azal muna aihu mata, muna aihu maza, to ba mu yin bambanci tsakanin yamu. Kuma haukaciya take da mace da namiji, ba ta bambanci tsakanin dinta, ballantana mace mai hankali. To Allah ya azo mana wannan. Kuma nace kamu muke girka gida, mu muke girka gari, mu muke girka kasa. Yau in kadi ba cikin karkara, cikin gonaki mata ne, cikin kasuwanni mata ne, ci bisa hanya mata ne, masu tafiya bi ayo mata ne. To kaka za a ci, kuma mace ita take aihuwa ta goya, kuma tana da wanci, kuma tana aiki, kuma ba ta da lahiya dai sai ta kula da iyalinta, kuma da mai gidanta. To kaka za a ci wagga mace da take wanga tukurin aiki jajir, a ce ba a sa da ita, ba a kilga da ita don saboda ni.
To masu sauraro shirin kallabi, kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma.
Komi sai da mata, duniya ga ma sai da mata, duniya ga ma sai da mata.
Bankon mu koma Najeriya, inda wata mace ta zama kallabi, kasancewar ta macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu na arewacin kasar, ta kuma wakilci jihohin a majalisar dokokin tarayyar Najeriya. Wace ce wannan kallabin, kuma yaya ta iya samun wannan nasara a yankin da mata da dama suka gwada suka kuma gama da cikas?
To binta masu garba haifaifin yar Kaduna ce, iyaye na alajikan ransu dukansu biyu sun riga mu gidan rama, mutanen Adamawa ne daga Minchikan local government. Shi maragaye babana ya zo Kaduna a shekara 1939, har ya fara aikinsa kafin ya zo ya bar Kaduna da ya gama aikin soja a 1986 sai ya koma gida. To a makayi ni na makaranta a Army Children's School New Cantonment a hanyar banki a Kaduna North, sai na yi secondary school nawa a government day secondary school Kurme Mashi a Kaduna South. Allah Bashir kuma na gama makaranta a 1986, sai aka aurar da ni, ina shekara 18 da wata 8 da kwana 10. Shi ma Allah ma ya ɗauka ransa,
shi mijin naki,
shi mijina na farko, da muna da yara guda biyu. Ɗayan ta yi aure, ta bar mun da jikoki biyu, a sake yin wani aure kuma na samu yaro ɗaya. Na yi aiki da New Nigerian Newspaper na shekara 8, 1991 zuwa 1998, da na fara shigan siyasa. Na yi Polytechnic Department of Marketing and Purchasing a lokacin 1987 to 1990, na samu OND na, sai na fara aiki da New Nigeria Newspaper a Kaduna, kafin na sake koma 1995 na samu HND nawa, na gama 1997. A lokacin mun fara siyasa, abinda ya sa ni na shiga siyasa, abinda aka yi mun kenan a New Nigeria, da aka zo ake samu promotion, aka zo aka sa aka ce binta ke kina da miji, akwai waɗansu maza ma da suna da ayyuka da yawa akan wannan ne, sai na zo na ce a kalle ni ka ce ni ban da responsibility kenan ko yaya ne, sai na ce in ire-iren mu ne masu baki ba mu iya yin shiru, ana so a tila samu a cikin irin wannan halin, mun tale waɗansu mata a wajen da ba su iya magana, sai na ce to haka ne zan shiga takara. Sai na fara neman taya zan shiga takaran, shine nazo na samu na fara da na shiga partin a lokacin NCPN, ana kiran shi party mai kwandon kayan dadi. To da muka fara akan wannan lokacin maragayi shugaban kasar mu General Abacha, ban zo na ci wancan zaben ba, kafin kuma inda Allah ya kayan shi ya dauka ransa, sai ya kawo mana shi General Abubakar AAA Abdulsalami, aka zo aka sake sabon siyasan da muke ciki har yanzu. A wajen kuma muka tsaya na tsaya takara a partin APP, sai kuma Allah ya kayansa, sai na ci wancan zaben a 1999 zuwa 2003 kuma mutanen Kaduna South suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma suka sake zabe ni akai zuwa 2007 a wajen ne shi gwamnan Adamawa Haruna Boni ya kalle ni sai ce a to binta mun ji abin da kika yi a Kaduna ya kamata ki zo Adamawa sai na ce mishi ai ban san kowa Adamawa ba tunda duk rayuwana a Kaduna ne aihuwa da komai aka tashi sai ce zaki zan goye ki a baya a siyasance kuma zaki aiki akan platform nawa inda aka zo a lokacin kuma sai na ce to ba zan iya tashi in yi haka ba sai na nema izinin shi mai gidana a wajen sai ya kira mu muka zo Adamawa sai yake tambaye shi yace ni ina son matanka ta maimaita abin da ta yi a Kaduna to sai zai ba shi goyen baya sai na saki koma Adamawa to na koma Adamawa na koma majalisan da yake so ni in wani a lokacin Madagali local government ta yi su biyu so ina so mincika ta mara irin da za ta yi to ni kuma na sai na fadi a mincika to a lokacin shi ina so in koma da na bar AMPP sai ce sai dai in koma a fatin shi a lokacin shi ne gwamnan kuma na Adamawa a fatin PDP sai na saki sabon lale kuma to a wajen PDP tana da dan damuwa a har aka fasa fatin PDP din kashi biyu akwai waɗanda ake ce mishi Marwa faction dan akwai na shi governor din
Aminchika din kenan
Adamawa dan
Adamawa gaba daya
Aminchika ne so Aminchika din shi da shi Boni dan Aminchika ne shi General Marwa shi ma dan Aminchika ne to da muka yi muka je muka nema muka yawo da kokon bara mu muke nema so da ta wajen har da shi maragaye ubana zai ja Binta Kibi shi General Marwa tabi General Marwa sune masu fatin da zasu iya ci to a lokacin shi kuma Boni Haruna yace to kafa daya ina PDP daya kuma ina Tangalwa ba a san wani fatin da za a yi ba sai zai ce ACN go ko AC ne a lokacin ban gane ba a cikin ko AC I think ACN to a wajen aka ce a gara an saya da fatin PDP to muka fara bi a nan da aka nan scorecard ina gani ne na farko majalisar da na fara scorecard na abinda aka muka yi a majalisa a lokacin a Kaduna ban san har
saboda haka kin yi majalisar wakilai sau uku kenan
sau uku so da muka yi scorecard din nan ina gan scorecard din ne sai zai ya faranta ma mutanen Adamawa especially min cika Madagali suka ce to an majalisa suna irin aikin nan ne a majalisa to waje din ne kuma na ga na samu karbuwa har muka shiga zabe aka yi primaries na zo nan ba biyu shi balanglari sai zo na farko to inda kuma da za a yi aka zo aka yi na gamna shi Rear Admiral Nyako da ai ya samu ticket sai ina neman wani a bangaren Northern Zone sai aka dauka shi His Excellency Balanglari ya zama haka so aka zo aka zuwa to wane ne ya kamata ya samu wannan din sai aka ce a to ai Binta ne ta zo na biyu a lokacin aka samu ba ya kamata ai ba aka dauka sunayen wadansu aka kai national party na APDP PDP suka ce a ba su yada ba tunda wannan mace ne kuma ake neman mata a mace tunda ita ce ta zo na biyu a barta to haka ne na sake zuwa majalisa na uku daga 2007 zuwa 2011
to abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda banda tabo wadansu batutuwa zamu kuma dora akan hira da Kallabi Binta Garba Masi inda ta bayyana kalubale da ta fuskanta a siyasa kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington sai kuma raunanmu na mako Muhammad Ibrahim Kwari da Suleiman Muni Barma da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
to masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe zamu sake da'awa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyin su da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.